العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتي قبل كراتم التفسير، يوم الأحد، رأنا الأحدي ترى قوات الرملانة هجرة منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم دقاء برن مكة ذو برن مدينة تنا لكي كرى دبوت ايا دا تاريخ دو دا 40 دوكو واللي ازمو دي دي دا قوما قوات انعفر ميلادية النبي عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام إذن يعتبت الإصافان شيء شكرا دبو بيو دا 20 دبيو ذا متقبا دا كراتم متكم ونن سورة سورة القمر ذا متاكد دا إند مكتايا إذن بأمان تابا أدرس مناديا mun yi takaitaccen tarihi dangane da Annabi Nuh alaihi salam da ki da mutanensa da yadda suka yi taurin kai da kuma yadda Allah ta'ala ya halaka da su, wanda Allah ta'ala da kansa ya ce fafatahana abwaabas samaa'i bima'in munhamir, shine mun buɗe ƙofofin sama bima'in da ruwa munhamir. Wannan kalma ita take gwada yawan ruwan da aka saukar ma waɗannan mutane, domin idan an ce almama ruwa ruwa ne, amma fafatahana a wata kira'a fafatahana sai ma ka ƙarfafa fafatahana min fataha yabtahu fafatahana min fataha yufatihu fafatahana abwaabas samaa'i bima'in munhamir, ruwa mai tsananin zubowa kenan. Wa fajjarnal arda uyuna, shi yasa waɗanda suke ƙarfafa wancan karatu fafatahana wa fajjarna. Tunda idan Allah ta'ala ya ga dama zai ce wa fajarna, amma sai ya ce wa fajarna, haka da ƙarfafawa. Idan an samu ƙarfafawa cikin kalmar larabci ta wajen ishtiqaqi, yana gwada kaman ƙarfin abu. Mafi ƙarancin lokaci ne yake gwada ƙarancin abu ko raunin abu. Saboda haka idan ka ƙarfafa ki, to sai ya buƙaci maf'uli idan lazimi ne. Idan maf'uli guda ɗaya ne sai ya buƙaci guda biyu idan mai guda ɗaya ne. daga nan za mu iya gane cewa azaban da aka yi ma waɗannan mutane da ruwa, to ruwan bala'i ne. Tunda ya ce bima in munhamir, da ruwa wanda yake tsananin kwararowa ko yake zubowa, wa fajjarna al-arda uyuna, kasa kuma muka tsatsaga ta aka samu hanyoyi na fitar ruwa iri daban-daban, domin jam'i ne na ayin, al-ainu kamar yadda muka shafala idon ruwa, al-ainu idon dan adam ko idon halitta, sannan al-aidu tsalleken asiri ko jasusi ko fs, al-ainu kudi, al-ainu kambun baka, al-ainu exactly. Duk waɗannan ma'anoni suna iya zuwa ƙarƙashin nan. Amma kuma wa fajjarna al-arda uyuna, al-uyun to idan ruwa ake nufi, tunda an ce an tsatsaga ƙasa ruwa ya yi ta ƙulƙulowa. Don ka zo jami'i na ido ma uyun ne, uyun ayun, saboda akwai jami'i daban-daban. Na'am, Allah ta'ala yake fa fatahana abwaaba samaa'i bima'in munhamir qala sudi wa huwa al-kathir, ruwa mai tsananin zubowa, wa fajjarna al-arda uyuna, sa'annan ƙasa kuma muka kekkata ta, aka samu idan dunar ruwa ta ko ina, ai wato na ba a jami'u arja'il ard, dukkan bangarorin ƙasa suka ta fitar da ruwa, hatta tananir shine wa faratan nuru, har kasko na mai tuya. Kaga ba a tsammanin ruwa zai fito a wajen, abinda zai fito man gyaɗa, amma sai ga ke yana ƙulƙulo da ruwa. Kasko na tuyan ƙosai ko na tuyan masa ko na tuyan waina, wanda aka ɗora a kan wuta aka zuba man gyaɗa, lokacin da Allah ta'ala ya ƙaddara za a yi tufana, sai ga kaskon yana ƙulƙulo da ruwa. Yasa dole masu tuya suka razana, saboda abinda ba su taɓa gani ba ne, ba taɓa irin wannan a duniya ba. Wannan Ƙur'ani ne ya fada, wa faratan nuru shine ana malati hatta tananir shine plural na ainihin tanur, har waɗannan kasko shine kasake, sai da suka yi ta ƙulƙular da ruwa. Allati hiya mahalu al-mahal an-niran, saboda haka waje ne na fitar da wuta, amma sai ga ruwa na fitowa a wajen. Shine Allah tabaraka wa ta'ala yake fataqalna wa ala amrin kad qudir, saboda haka ruwa sai ya hadu bisa wani umurni wanda an riga an kaddara, ko wani al'amari wanda aka kaddara. Shine fataqalna ani ala amrin kad qudir, ruwan sama da na kasa suka hade. Kuma Allah ta'ala bai ce kasa ta haɗe ruwan ba, tunda an ce ita ma ta fitar da nata. Dalilin da ya sa ruwa ya ambaliya kenan. Da farko mutane suna ganin wasa ne, ya sa annabi Nuhu ma da ya tare ɗansa bai ce sa'awi ila jabalin ya simuni min alma, shi bai sani ba, ya ce zan je wajen wancan dutse idan na hau ruwa ba zai taɓa wajen ba. Amma a hankali a hankali, gradually, shi ya sa masu ilimin nazari suka ce ruwa ba lokaci guda ne yake ya hantsila abu ba, inda ruwa ne na doron ƙasa to a hankali yake yi, amma yana barna kafin ka ankara a hankali, to ba za ka iya tare barnansa ba. Kuma ko hanyar ruwa ne in yana da girma, a da idan mutum zai yi gini za a ce masa nan hanyar ruwa ne ka yi a hankali, in kuwa bai ji ba ya kuskure ya yi gini, to ran da aka yi wani wawan ruwa, to da ki da gininsa gaba ɗaya za a neme su a rasa. Ya sa wani lokaci yana da kyau a bi ka'idodi na masu yanka filaye, sai dai in sun yi cuwa-cuwa su kuma Allah ya yanka su ƙwarai da gaske. Tunda akwai inda aka ware na hanya ne ko na hanyar ruwa, sannan daga baya za a zo a sayar wa mutane a ce su gina gidaje a wajen, wannan ba adalci ba ne. Tunda kai kana da ilimin wannan abu, ka san wannan wuri ba wajen gini ba ne, amma saboda biyan bukatanka ta duniya don ka samu kuɗi, aka zo aka haɗa baki da kai aka sayar da inda ba gini ya kamata a yi ba, to Allah ba zai barka ba ranar takin alkiyama, domin cutar da al'umma. Saboda haka waɗannan mutane sun ɗauka cewa ruwan nan ba inda zai je, kamar yadda dan annabi nu alaihi salam ya gwada da kansa. Amma ina Allah tabaraka wa ta'ala yake shi kuma annabi nu bawan Allah, annabin Allah, manzon Allah, da shi da mutanensa, wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur. A ina kyauta zaton ka karanta shi yasa, ko kuma ka sake maimaitawa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء
وحملناه على ذات ألواح ودسر مكدوكي النبي نو دشي ده متانسا ابيسا قلي قلي وانده يكي وانن جرجي نروا ما ابوچن اللنا ني نكوما قوسوشي شيني معلمين علمين بلاغا سكة چينن كناية چي دومي الله تبارك وتعالى بيتي وحملناه على السفينة وحملناه في السفينة با anan sai yake ala zati alwahin wa dusur, abinda yake nufi da kinaya ana ambaton waɗansu alamu ne wanda daga alamun zaka gane ainihin abinda yake nufi. Saboda haka zatu alwahin wa dusur yana gwada kwale-kwale ne, domin ita yake nufi a nan, bi ma'ana as-safina, jirgin ruwa. Shi yasa malaman balaga suka ce kinaya ne, kuma alqur'ani akwai kinayoyi da yawa a cikinsa wanda yake nuna wani bangare ne na ilimin lugha. Tajribiya ayyunina, ainihin wannan kwale-kwale ma'ana tana gudana da ganinmu, inji Allah, bi amrina bi mar'ayin minna, da umanninmu da ganinmu, wa tahta hifzina wa kala'atina, da kuma kulawanmu da kiyayewanmu. Ba domin haka ba da wannan kwale-kwale zai iya nitsewa a cikin ruwan bala'i na tufana. Amma Allah tabaraka wa ta'ala ya kare, jaza'an liman kana kufir. To nan magana ta farko tajribi a yunina ana magana ne da safinatu Nuh. Jaza'an liman kana kufir ana magana ne da azaban da aka yi na ruwan tufana ya halakar da kafirai masu taurin kai. Saboda haka aya guda ɗaya tana da fale-fale guda biyu kuma mabambanta. Ina fata an gane. Tajribi a yunina, wannan kwale-kwale na annabi Nuh tana gudana ne a saman ruwa da ganinmu, in ji Allah, da ikonmu da kiyayewanmu. Jaza'an, wannan kuma sakamako ne, bi ma'ana ruwan tufana da aka yi, liman kana kufir, ga wanda ya kasance, bi ma'ana an butultar da shi. A jaza'an lahum ala kufrihim billah, saboda sun kafirce da Allah, wanti tsarar linuhin alaihi salam, domin kuma Allah ya taimaki annabinsa tun da damun ya ce anni maglubun fantasir. Ina fata an gane. Allah ta'ala ya ce bayan sun shuɗe, walaqad taraknaha walaqad taraknaha, haƙiƙa mun barta, ma hiya as-safina, li'anna kathira min al-mufassirin zahabu ila zalik, da yawa daga cikin masu tafsirai sun tafi akan cewa wannan lamiri taraknaha zai koma ne zuwa ga kwale-kwale ko jirgin ruwan annabi Nuh alaihi salam. Shine Allah ta'ala ya ce mun bar wani ɓangaren ta, ko a wancan lokaci mun bar ta ayatan, domin ta kasance aya, alama da take gwada ikon Allah. Abaqallahu safinata Nuh, al-Imam Qatada ya ce Allah ya wanzar da kwale-kwalen annabi Nuh, hatta adrakaha awwalu hadhihi al-umma, har farkon wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ainihin ga wannan ɓangare na jirgin ruwa. Tunda awwalu hadhihi al-umma sune sahaban annabi, waɗanda suka biyo bayansu sune ake kiransu tabi'ai, sune sani hadhihi al-umma, waɗanda suka biyo bayansu sune tabi'ut tabi'ina, sune kaman salisu hadhihi al-umma. To haka za a yi ta tafiya. Kai kuma ka zuwa wani zamani kenan, shekara 1400 مو منذ الرابع عشر كنم من هذه الأمة الخامس عشر ما سبب أن أمو تلساتي باريكيا كيف ندباك تنكلوا سند كارني نبو مشاجراكي باريكا هدوبا نجا هدوبا لداني تري 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 بدانوا لغني بلابو مشاهدو يزوكو ممشي قال أرين أبو مشاهدين أنت نوا أتكي دا أربعين دوكو أنت أربعين دوكو الله يسامو تكار إيمان نعم سبولاك وظاهر أن المراد من ذلك جنس السفن أما الأنسما لما يسكتي أبن داكي نبي ولك تركناها الله تبارك وتعالى يبر درقلوا har ya zuwa karshen duniya domin ya zama aya ga masu hankali saboda mafiya yawa zaka ga nauyin da ina jin kayayyaki na nauyi da jirgin ruwa yake daukawa an an daura ma jirgin sama fadowa zai yi ko an daura wa mota to gaba ɗaya kashe motan za a yi domin durkushewa za ta yi balle dan adam kam ba zai iya daukawa ba a jirgin ruwa za a dauko muku sugar a jirgin ruwa za a ɗebo mai gishiri a jirgin ruwa za a ɗebo mai suminti daga nisan duniya a jirgin ruwa za a kawo suminti shi yasa wani suminti in ka taba kudin sai ka jabi karfinka talaka bai sai saya ba duk da kasancewa kamfanonin suna Najeriya amma sai an shigo da shi sannan kuma ina jin da buhun shinkafa da buhun shuga kamar buhun shuga ya fi nauyi ko buhun gishiri ku dai kawai an bar ku da kanwa kanwa kan nan nan in ka je dakiwa za ka samu kanwa zubi zubi amma saboda rakin ma inganta ki saboda duniya suna bukatan wannan kanwa da ana sarrafawa amma mu Najeriya fetur ya sha gaban shugabanni shi yasa fetur ne ya dame su don da ina ana inganta ki da shi ma ka za a rinka fita da shi kasashen waje Allah samun makudan kulaje yanzu ba ga zinare ba ko a jihar Bauchi an samu zinare da jihar Zamfara amma gwamnati ta damu mutane su suke zuwa su je su tone yadda suka ga dama a yi ta faɗa ma ana kashe-kashe saboda hankalinsu yana kan crude oil ba yana kan kanwa potash da ainihin irin waɗannan gwalagwalai ba sai idan wani ya ga zai samu biyan bukatarsa tukuna sannan zai zo ya mai da hankali a kai amma dai a yanzu za a ce rijiyar gidanka za ta koma man fetur to ina jin da kai da makwabtarka a unguwan duk kun tashi kenan gwamnati karba za ta yi to da kai ma sai a bar maka rijiyar man fetur in ka diba ka gaji shi kenan sai ka bar ma waɗansu gado kai ma ka yi gaba don zai yi wahala kai ta zama a gida to don haka Allah subhanahu wa ta'ala na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya bar wannan kwale-kwale wannan kwale-kwale da ake magana ana nufin kowane kwale-kwale wanda kai ka sani ya bari ayatar a matsayin aya to kaga waɗanda suka shiga ruwa ko suke bakin ruwa suka yi amfani da kwale-kwale su za su fi fahimtar wannan aya yadda ya kamata amma waɗanda ba su da ruwa a kusa da su ba san kwale-kwale ba to sai dai kawai su ji labari shi yasa ake son ka tafi yawo a duniya to kai ma ka je a shigar da kai kwale-kwale ka gani domin ka tuna waɗannan ayoyi sai dai kai a hankali kar ka shiga kwale-kwalen iskanci kwarai da gaske saboda sai kun je tsakiyar ruwa kuma abu ya kwace kaga in ya kwace kai kuma kana ciki saboda ko a nan kasashen Afirka akwai kwale-kwalen da in ka je za su kawo maka giya mata za su yi ta rawa suna waka kai ma in ka ji tsimi ya kama ka daman kai din kaɗaɗɗe ne zai ga shi ma mutum ya tashi ya amsa Allah ya kyauta to walaka taraknaha aya hakika mun bar kwale-kwale yadda yake yawo a cikin ruwa ko jiragen ruwa suke yawo a cikin ruwa ya zama aya ga ainihin al'umma gaba daya ka kaule ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake wa ayatul lahum lalle aya ce gare su ta musamman anna hamalna zuriyatahum lalle mu mun dauki zuriyar su fil fulkil mashhur a cikin kwale-kwale wanda yake aka yi masa lodi ana nufin annabi nu alaihi salam da ki da mutanensa sannan kuma wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun Allah ta'ala yace sai muka halitta musu kwatankwacin irin wancan jirgin ruwa mayar kabuna wanda suke hawa yau da gobe tunda filin ya zo mu darihi wannan yana gwada kowane jirgin ruwa kenan saboda haka in ka je kaga jirgin ruwa to aya ce daga cikin ayoyin Allah yana da kyau ka maida hankali kai tunani wa kala ta'ala a cikin wata aya kuma Allah yake inna lamma tagalma lalle mu lokacin da ruwa yayi dagawa sai yasa a can yake bi ma in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna inna lamma tagalma lalle lokacin da ruwa yayi dagawa shine ya wuce iyakan yadda ya saba bayyana hamalnakum fil jariya sai muka dauke ku alhali yana nufin kakannin ku na can farko domin annabi Nuhu da shi da mutanensa su ne kawai suka tsira kuma da gare su ne aka samu hayayyafa musamman ma ki da gare ki ne aka sake samun hayayyafa a duniya gaba daya shi yasa ake kiran annabi Nuhu wato baban duniya na biyu baban mutanen duniya na biyu na farko shine annabi Adam alaihi salam sannan na biyu kuma shine annabi Nuhu alaihi salam yasa Allah ta'ala yake wato hamalnakum fil jariya muka dauke ku a cikin kwale-kwale mai gudana cikin ruwa linaj'alaha lakum tadhkiratan domin mu sanya hakan ya zama tunatarwa gare ku wata iyaha udhunun wariya kuma domin kunne mai kiyayewa wato su kiyaye wato su ji gari kunne mai jin gari ya ainihin ji gari ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah ولهذا قالها هنا في ساكر شمالنا آية الله تعالى فهل من مذكر شن أقيم وأطوى قوى فهل من يتذكر ويتئر أقوى أن ذي تنانية وأطوى وأطوى يكثن تياسا من أطوى تبود إلى إلم أن الآية هنا الله للي أقيم الله سنيا متكنسو نعم
فكيف كان عذابي ونذر
to yaya azaba ta ta kasance ga waɗannan mutane tunda ka ji bayani Allah yana tambayarka wa nuzur da kuma gargaɗe-gargaɗen da aka yi musu da abinda annabawa masu gargaɗe suka kawo musu yaya ƙarshen al'amari ya kasance da suka yi taurin kai da tawaye ka ji wani abin mamaki wata siga bayan an baka labari kuma Allah yana tambayarka da nan ne ta wannan hanya ce education suka ce in aka baka ilimi sai ya yi maka tambaya to ni ma ina tambayan ku ya azaban Allah ta kasance halaran momi su za su fara bayani ne ko kuma halagan momi kuma wani fa za a ganshi can kana raina shi kan ɗauka haɗa karama ne daga nan halaran ma ne sai ya ji wani kuskure ya ce kai in ya ji an yi daidai ce haka ne to a taimaka mana wace azaba Allah ya yi musu tunda ya ce fakai fakana azabi tambaya aka yi yaya azaba ta kasance ruwan dufana ruwa ya yi ta bulbula da sama da ƙasa gaba ɗaya Allah ya kubutar da annabi Nuhu alaihi salam da shi da mutanensa a cikin kwale-kwale to ya ruwan ya kare daga baya sai Allah ta'ala ya ce ke sama ki rike ruwan ki karki sake zubarwa ke kuma kasa wanda kika fitar da shi ki janye to wanda sama ta zubar kuma ya za a yi inda Allah ya ga dama sai ya ce ya evaporated ruwan ya haura sama sai Allah ta'ala ya ce to ruwan ya koma gulbi-gulbi shine aka sake samun manya-manyan gulabe da rivers da kuma ocean a bayan kasa to ina waɗancan mutane an halakar da su annabi Nuhu fa wasawat alal judiyyi kwale-kwalensu sai ta daidaita akan wani dutse aka ce in kun sauko tabo zai iya kama ku ba za ku iya jin daɗin rayuwa ba dalilin da ya sa Allah ta'ala ya daidaita su akan dutse kenan suka ɗan huta na kwana biyu shi ya sa ko kai in ka tafi wani gari ko ka canza gari to kamata ka samu guest house tukuna ka kwana biyu kana miƙe ƙafa na zanyi wani shari'i ne zai na kauce na to saboda haka fa kai fa kana azabi yaya azaba ta kasance to ga yadda azaban Allah ta kasance wa nuzur gargadi na lalle gargadin Allah yayi amfani
tunda an mutu gargadi ba su ji ba kuma Allah ya halakar da su ai yayi amfani kenan kuma sun yi hasara walaqad yassarnal qur'ana lidhikr
walaqad yassarnal qur'ana lidhikri fa hal min muddatin
to tunda an aiko annabi lo ya zo ya samu mutanen sa yayi musu wa'azi to kamar yadda aka aiko shi haka aka aiko annabi Muhammad da alqur'ani kuma ya zo ya isar da wannan sako ya yi wa'azi saboda haka duk wanda ya bi alqur'ani zai samu sauki wanda bai bi kuma wato zai halaka shine a ƙarshe sai Allah yake walaqad yassarna alqur'ana lidhikr hakika mun sauke alqur'ani domin tunatarwa sahalna lafzahu wa yassarna ma'anahu liman arada mun sauke alqur'ani wajen lafazi wajen haddace alqur'ani da kuma fahimtar ma'anan alqur'ani liyatadhakkara an-nasu domin mutane su wa'azu shi yasa zai wahala a ce ana wa'azi da qur'ani baka ganewa idan arana maka wa'azi da qur'ani ba ganewa kamar mutum ne ya je maka yana da idon sa wato kwala-kwala amma kuma ka je da shi dakin kaba ba ya ganin dakin kaba me matsayin sa mutumin da ya je yana ganin ko ina amma ana gwada masa dakin kaba ba ya gani an taba ba mu labarin abin da ya faru tsakanin waɗansu mutane ya ce ina ɗakin kaba aka ce gashi ya ce ba ya gani aka ce kai ko ga ɗakin kaba ya ce wallahi ba ya gani to a ce za a yi maka wa'azi da alqur'ani tun daga bakara har nasi amma ka kasa ganewa to kai wani irin mutum ne wace irin kwakwalwa kake da ita ba mamaki jaki ma ya mika hankali kenan tunda a duniya ai babu wawa ba wawa babu to gabo ne ba ce ko menene kaman jaki to amma wani lokaci shi idan ya ga mai ciyar da shi ayyukan nan ko wanda ya saba da shi za ga ya dan gwada maka duk da kasancewa yana da wauta to shi yasa Allah ta'ala ya ce walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir mun sauke alqur'ani ga duk wanda yake son ya fahimta zai gane duk wanda yake son ya karanta zai iya karantawa akan samu mata masu shekara 70 ne ko 80 mata sun fi yawa cikin su shi yasa na kawo misali da mata waɗanda za su shiga makarantun islamiyya irin makarantun mata din nan a da lokacin yan mata kansu wato ba su yi karatu ba ba su iya haɗa baki ba ba su yi alif da lamun ba amma daga baya za su zo su koyi alifin ba unta unsa o zuwa wani lokaci sai ga mace mai shekara 70 ko 80 tana karanta qur'ani shine walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir dan akwai fasaran da aka sake yi aka ce wajen hadda zaka samu a nan duniya babu littafin da yafi sauki wajen haddace shi kaman qur'ani ko akwai mun ban yi tsammanin bible the old testament the new testament ana haddace su kamar yadda ake haddace qur'ani ba ko dictionary kai ko magana jari ce ko magana jari ce a ce mutum ya haddace irin kafala tun daga farko har karshe wallahi babu littafin da Allah ya sauke haddansa kaman qur'ani sai ga uba ya zo ya yi ta fama uwa ta zo ta yi ta fama sun gagara amma duk ƴaƴansu kuma sai su zo su haddace qur'ani Allah tabaraka wataala ya hore musu kana ganin wani kaman shawara giya hakan nan kaman a rikice yake kaman a yamutsa yake sai a ce baka yi mahaddacin qur'ani ne talauci ne kawai ya yamutsa shi tun da dama ya yi layin arziki daban layin haddan qur'ani wannan baiwa kuma daban kuma ake diddigan da ake yi aka ce Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke da mahaddatan qur'ani a duniya tunda mahaddatan qur'anin da suke Najeriya sun fi na Saudiya na kasan Saudiya ma da aka saukar da qur'ani ƙwarai da gaske yasa yana da kyau mu daɗa riƙe wannan kullum muna faɗa wa 'yan Najeriya wallahi ba domin qur'ani ba da yadda ake ba da muhimmanci ga qur'ani ba da karatun qur'ani da ake yi da yadda yara da mata suka maida hankali akan qur'ani da yadda malamai suke karatun qur'ani suke fassara su yi bayani ko da ko ba aiki da abin da ake ji ba domin waɗannan ba da Najeriya an daɗe da kifata saboda yadda ake yi a Najeriya shugabanni tsiya talaka ma
wato shi ma tsiya, mai kuɗi tsiya, matalauci tsiya, mata tsiya, maza tsiya, ofi matsiyata.
Kamar yadda su ma samari matsiyata ne. Za ka samu ta kowane ɓangare ba abin da ba a yi. To amma saboda Qur'ani sai ga Allah tabaraka wa ta'ala yana sassauta mana. Akwai mutanen da karatun Qur'anin suna jin daɗin karatunsa, in ba su yi ba ba za su samu kwanciyar hankali ba. Kuma yana yin karatu zai ce Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ba wannan da ake biyan su ba. Don idan ka biya aka je aka yi, to ai ka ga wannan abin yana tangal-tangal. Amma mutumin da yake mai yaya yi ritaya yana kwanci a kujeran gwadonsa, ko yana zaune a kofan gidansa, ko kuma yana zaune a kan kujeransa ta roba, ko ma yana zaune a kan buzu ko sallaya, za ka zai ɗauko Qur'ani yana karantawa, ke yana samun natsuwa da kwanciyar hankali. Dama idan ka gama karaɗe duniya ka kaf gaba ɗaya, ka gama neman abin da kake nema, ka samu ne ko baka samu ba, to in ya rage saura kire ka koma zuwa ga Allah. Dama ƙarshen al'amarinka, ƙarshen rayuwanka ke dubawa. In a can baya ka je bariki ka yi tsiyanka, ka yi iskancinka, saboda kun san an fi tsiya a bariki, a wajen babu dangin iya ba na baba, ba mai maka faɗa. To wani za ga Allah ya masa tsawon kwana ƙarshe sai ya zo ya bar barikin, ko kuma sun tufa a bariki su ce kai abubuwan da muka yi a can baya akwai kuskure a ciki. To in ka dawo kana zu ba wai tsince-tsincen abin da ke cikin masallaci ko cika butocin alola na masallaci a nan kawai za ka tsaya, ko sharan masallaci ba, a'a ɗauki Alƙur'ani da tijo ka dinga karanta Alƙur'ani. Wannan albarkan zai shafe ka kuma zai shafi al'umma gaba ɗaya. Tunda su suna ganin da sun yi kuskure, yanzu sun gane kuskurensu, suna karanta Alƙur'ani, suna tawassuli da Alƙur'ani domin Allah ya daidaita al'amura. Suna ganin ƴaƴayensu da samari abinda suke yi da wanda ba su gane ba, har yanzu suna kan kuskure, suna ce Allah ya ganar da su. Sannan shu'uninsu kuma kada Allah ta'ala ya ɗora mana. To da wannan ne Najeriya ta samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Amma wallahi in dai don ƴan Najeriya ne, wallahi ko talakawa ne kifar da Najeriya za a yi. Tunda yanzu masu sace takalman mutane a kofofin, wato a masallatai, in ka je ka bincika za ka samu shugabanni ne ko ƴaƴansu ba talakawa ba ne? Wani ma in aka zo a gwada maka babansa, wato in ka ga babansa a yamuɗe, in kana jin yunwa ma ba za ka ɗauka babansa mutum ba ne? Wai da gaske. Amma kuma zai zo ya yi sata a masallaci wanda kaga in ka ga mahaifinsa sai ka tausaya, in ka ga mahaifiyarsa sai ka tausaya masa, ka ce yanzu da Allah wannan, sai ce kai to Allah ku sake shi ma gaba ɗaya, a ja kunninsa a sake shi, saboda kana tausaya masa. To dukkanmu masu laifi ne, kullukum kaffaruna wa khairul kattaina tawwabuna. Allah ya yafe mana. Na'am. ولقد يسرنا القرآن للذكر حقيقة من سوق القرآن دومين تناتر فهل من مدكر شن أقيمه وتتناني كما يدى الله تعالى يتي كتاب أنزلناه إليك مبارك لتعدين وأن مك سوق الضوء غريك من يوم البركة دومين البركة عن القرآن بذلك يجد ديجي وابا كوين دومين مكي مغانا كراتون قرآن idan mutum koyo yake yi bai iya karatun Qur'ani ba, kowane harafi guda ɗaya yana da lada guda biyu. Wallazi yaqra'u al-Qur'ana wa yata'atta'u fihi lahu ajrani wa huwa alayhi kaful lahu ajrani. Duk wanda yake karatun Al-Qur'ani wa yata'atta'u fihi yana tete-tete cikin sa. An san tete-tete ko? Alaramma menene tete-tete? Yawwa, tafiyan yara za ka ce ma yaro lokacin da yake koyon tafiya, wato kana ce masa tete, yaro tete, tete, ai akwai keke ma tete, ko ba haka ba ne? To ai akwai masu karatun Qur'ani haka, wato ba sa karantawa daidai. To harafi guda ɗaya idan kai kana da lada guda biyu, ka faɗa mini a duniyan nan wani littafi ne za ka karanta ka yi kuskure a baka lada guda biyu? Ko malaman makaranta, mu malaman makaranta an kai kuskure girbe ka muke yi, kana kuskure za mu girbe kawai da jambaro.
To amma kaga alqur'ani manzon Allah yace idan ka yi kurkure wajen karanta ki kowane harafi lada guda biyu sannan kuma ga ni'iman da zaka samu da kwanciyar hankali a hankali da waɗansu ni'imomin da ba za ka yi lissafin ku ba idan ka kware wajen karatun alqur'ani kowane harafi lada goma idan ka wuce kuma wato kai kwarere ne irin gwanayen nan to ma'a safaratil qira'il barara wannan ba ce ma ga yawan ladan da suke samu ba saboda sun fi karfin wannan su suna tare da mala'iku ne na fadan Allah na dab da Allah subhanahu wa ta'ala na fadan Allah to kaga kuwa duk wanda aka ce yana dab da fadan Allah ai shikenan wannan fa kuma kare ya sa su Allah ran momi su ta sakati kai gwani ne a Qur'ani sai ya kasance kana da ilimin Al-Qur'ani ka haddace Qur'ani kuma baka aiki da abin da ke cikin Al-Qur'ani to wannan faran tashin kiyama zaka koma kamar salil himari ya hamilu asfara au kamar salil kalbi in tahmil alayhi al-haq au tatruhu al-haq saboda haka kiyaye li yadabbaru ayati Allah ta'ala yace mun saukar da Al-Qur'ani ne mai albarka zuwa gare ka ya kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li yadabbaru ayatihi saboda mutanen ka su lura da ainihin ayoyin Qur'ani wannan shine ake kiransa at-tadabbur wali yatazakkara ulul albab kuma domin masu hankali su yi tunani wannan shine ake kiransa at-tadhakkur shi yasa cikin Qur'ani akwai at-tadabbur akwai at-tafakkur akwai at-tadhakkur wannan duk ana son wato lokacin da ake karanta al-Qur'ani a rinka lura dalilin ma da yasa ake fasara kenan dalilin da yasa ba a zuku wajen fasara kenan yanzu ko da baya za mu sake komawa mu sake maimaita fasara sai ka ji mai yiwa kaman ayoyin sabi ne da ba a yi tafsirinsu ba wa kala ta'ala wata aya kuma cikin suratu maryam Allah ta'ala yace fa innama yassarnahu bi lisanika abin sani mun sauke alqur'ani ne da harshenka harshen wa ana karanta qur'ani da hausa ne eh modibu ana karanta da filatinci ina wani ba an gashe babu ba an gashe a kusa da ni ba sai yi fa ya wasu suke sun koyar da kai ai ba a karanta Qur'ani da kowane yare in dai Qur'ani ne sai da larabci ka taba jin mutumin da zai zo sallah ya karanta Fatiha da wani yare daban ya karanta sura da wani yare daban sallah ta yi ba ta yi ba sallah ba ta yi ba sai ka koyi larabcin nan in kai ka koyi Fatiha ka gagara kai ka koyi sura ka gagara akwai addu'an da ake sanar da mutum yasa mutum ya kai shekara 90 ko 100 akai ya koya masa Fatiha abu ya gagara to shikenan sai ya koya masa wannan tasbihi in ya zo sallah abin da zai karanta kenan idan babu liman kuma akwai liman kullu ya bi liman sallah saboda haka masu da'awa kar ku je ku ce sai kun cusa matsoho dole sai ya iya Fatiha ya iya abin da a'a ana taba ka kana cewa ya Allah yake fa innama yassarnahu bi lisanika eh wani zaka samu abin zai masa wahala kwarai da gaske amma dai abin da ake so a tabbatar mana shine Qur'ani da harshen manzon Allah ne menene harshen manzon Allah shine larabci bi lisanin arabiyyin mubin da harshen larabci wanda yake mubin shine bayyananne ko kalma tana da wahala idan ka yawaita maimaita ta to za ta yi laushi li tubashshira bihi almuttaqina domin kai albishir wa masu tsoron Allah da ayoyin alqur'ani suna da gidan aljanna wa tunzira bihi qauman ludda kuma domin kai gargadi wa mutane masu taurin kai cewa da ayoyin qur'ani cewa in suka je lahira suna da gidan wuta saboda haka walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min muddakir wannan shine fasara sai Allah ya ce mai
كذب دعاء فكيف كان عذابي والنذر
الله تعالى يتي كذب آدم سي آدم سوني متعنى النبي هود فكيف كان عذابي والنذر ثم سنقرية ساقل من الله سنقرية من ذنن الله
ko da yake anan ya ce kazzabat adu bai kawo sauran labarin ba kuma jumla ce fi'iliya normally jumla fi'iliya idan ta zo lokaci tana buƙatar wani abu wanda zai ƙarin bayani amma da yake a riga an sani kazzabat adun adawa sun ƙaryata annabin Allah manzon Allah tamkar sun ƙaryata annabawan Allah da manzannin Allah ne adawa sun ƙaryata sakon Allah tamkar sun ƙaryata sakonnin Allah wanda Allah ya aiko ne ma annabawa kafin wato kafin annabin su ina fata an gane fa kaifa kana azabi wa nuzur nan da nan sai Allah ta'ala yake to yaya to kuma azaba ta kasance gare su wa nuzur da ainihin gargadin da aka yi musu domin nuzur anan ana fassara shi da gargadi ne to me yasa aka kawo mana wannan da farko can bayan an ba mu labari sai aka ce fa kaifa kana azabi nan kuma kafin a ba mu labari sai aka ce fa kaifa kana azabi to kowanne akwai usulubin sa kowanne da usulubin sa wani lokaci in ka shiga aji za ka karantar da mutane sai ka ce to darasin mu na yau za mu yi magana ne akan abin da ya shafi metaphor menene metaphor ko darasin mu na yau muna son mu yi magana ne dangane da abin da ya shafi saddu zari'a to menene saddu zari'a to da wannan ne ake auna wato hankali da kuma ilimin waɗanda suke aji kai da kake karantarwa karka dauka cewa kafi kowa ilimi ne lokacin da ka zo ka yi tambaya akan saddu zari'a ko metaphor ko wani abu makamancin wannan ba mamaki sai wani ya daga hannu kaji ya yi maka cikakken bayani bayanin da ya yi maka kai an takura ka inda interview za a maka ba za ka iya ba da irin wannan amsa ba to a matsayinka na malami daga nan ya za ka yi kawai wani da ya tashi sai ya kama bayani ya ce akwai waɗansu ƙa'idodi ma guda kaza duk ya zaro su akwai sannan ga misalai duk ya kai ko baka shirya wa haka ba ya za ka yi musamman malaman da suke lakciya suna da irin wannan dabara kun san albashin da ake biyan mu da muke lakciya bai ta kara ya karya ba shi yasa kafin a bar yajin aiki sai mun ji kuɗi yake ge mu hani an mari'a kamar yadda senatoci da gwamnoni da 'yan majalisu suke shiga jifa-jifai to haka ya kamata da katira doktoci a Najeriya su rinka shiga jifa-jifai kamar yadda suke yin gine-gine waɗanda yake lafiyayyu gine-gine lafiyayyu ko gine-gine ɗorin ɗororo to ya kamata a ce doktoci masu karantarwa a masallatai masu karantarwa a makarantu da jami'o'i da kwalejoji ba wai su tsaya a gida mai hawa ɗaya ba a su hau gida mai hawa goma don ka samu wannan kaga yajin aiki kankan an gama da yajin aiki Allah ya kyauta wato wani abu ne wanda yake da wuyan sha ne kwarai da gaske amma anyway yana daga cikin hanyar da ake auna fahimta sai a yi tambaya kafin a karantar to in ka ji wani ya zo a cikin student ɗinka ya yi bayani sosai to ka je ka sake shiryawa kwarai da gaske in ba ka shirya ba ka sake shiryawa ko mu yanzu da muke wannan karatu ɗin muke fassara ai kuskure ne mu ɗauka cewa dukkan mun fi ku da kuke sauraron mu akwai wani yanzu yana hawan wannan kujera sai abinda fiye da abinda ni zan yi da dai mai yiwuwa saboda waɗansu dalilai ko kuma bai biyo hanyar ba shi yasa bai wa zai hau wannan kujera ba yana hawa ma wani hankali yake zai yi domin ina jin mukarrabai na ba za su bar shi ba amma ba mamaki ya yi performance ya aiwatar da tafsiri fiye da yadda zan yi da shi yasa ba a raina mutane to Allah ta'ala ya yi tambaya tun kafin ya ba mu labarin azaban da ya yi ma waɗannan mutane ya ce fa kaifa kana azabi wa nuzur yaya azaba ta da gargaɗi na so kasance ga waɗannan mutane to ka saurara in baka sani ba ga abin da ya faru inna arsalna alaihim riha
inna arsalna alaihim
inna arsalna alaihim riha, lalle mun aiko musu wata iska ko guguwa, farsaran mai tsananin bugawa, wanda lokacin da take tafiya ana jin karanta fi yaumina hasin, a rana wanda yake mai shu'umi babu alheri cikin sa. Amma an ce ba ana dangantawa ga ranan bane saboda abin da ya faru gare su ne, saboda aikin su ne. Amma duk ranakun Allah suna da lafiyarsu, sai za ba za ka zo ka ce kai amma wannan zamani Allah ya tsine ma wannan zamani ba, ba a zagin zamani. Annabi ya ce la tasubbu dahara, saboda na Allah ne, babu wani bambanci da yau da gobe da jibi da gata da citta da cittata, a wajen Allah babu bambanci. Amma menene bambancin mutanen da suke ciki? Lokacin da mutum yake fama da talauci, yana da wata lalura, za ga ya koma zuwa ga Allah, ya kankantar da kansa, yana samu yana fita daga cikin talauci, kuma shikenan sai ga ya koma cikin yan tsagawa. Ko ba haka bane? Ai mutane su suke canzawa, amma dare da rana da yau da gobe ba sa canzawa. Shi yasa in ka zage su ma kai zalunci, kuma in ka zage su ba kai daidai ba, in ka zage su ba ka da tauhidi. Ko yanzu da ake ce ‘ya’yan yanzu, to in ka je ka tambayi iyayenka, su ma a zamanin su an ce musu ‘ya’yan yanzu. Ko in akwai kakanninka, idan ka je ka tambaye su, su ma za su ce a zamanin su an ce musu ‘ya’yan yanzu, ‘ya’yan zamanin nan, ba haka ba ne? Yi zamani ba ya da laifi. Mutane su ne suke da laifi, su suke da matsala. Ya sa ka ce fi yaumi, wato a rana wanda yake nahasin, a wata aya fi ayyamin nahisatin, a cikin kwanaki nahisatin babu alheri a cikinsu. Ga waɗanda suka yi tawaye ga dokokin Allah, musamman wanda yake haka ya zo zar sai da ya gama da su da suka kare su, kuma sai ya koma normal. Wannan iska ko guguwa da ta zo ta samu adawa, bai bayyana mana sifansu ba, saboda a wancan ayan an ambata mana irama zatil ima allati lam yukhlaq mithluha fi bilad. Allah ta'ala ya ce tanzi'un nasa,
tanzi'un nasa ka'annahum a'dabu nakhlin munqa'id.
Wannan iska idan ta zo tanzi'un nasa, tana cire mutane. Domin abinda ake nufi da tanzihu cirewa ma ba hankali ba. Yanzu idan an ce an cire masa haƙori, in ka je wajen likita zai cire maka haƙori, haƙorinka na ciwo, yaya yake cirewa? Ma ya? Musamman ma cire haƙori irin na da. Ai sukan sa wannan flyer ne suke sawa, sai su cire maka. Wannan shi ne annazu'u, domin annazu'u babu daɗi. Kamar cirewa da ƙarfi ake yi. To haka wannan iska ta yi musu, za ga mutum yana da girma ga shi ƙato jirgege, amma iskar sai ta raba shi da ƙasa. Duk wanda aka raba shi da ƙasa kuwa riga an gama, wato ainihin energinsa da power ɗinsa ya zama futile, baya da menene amfani ko? Ya zama bai da amfani, ba zai iya controlling ɗin kansa ba. Sannan bayan an tafi da su can sararin samaniya, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa iskan nan tana sako su da ka, ai saboda fago wanda suke yi da kai ke sa suke guntulewa. Ka annahum a'jazi nakhlin munqa'ir, ga abin da ya faɗa kenan. Wannan tashbihi ana kiransa mursal mujmal, saboda zukiratil adatu wa lam yuzkar wajhu shaba. Ka annahum, kai ka ce su a'jazu nakhlin, gunduwa gunduwa ne na dabi ne, amma asalin ma'ana abinda ake nufi lokacin da iska ta ɗauki ba'ade ta kai ki sararin samaniya, ta gwada masa ikon Allah cewa ki ba kowa bane, sai kuma aka sako shi da ka. Da aka sako shi da ka, yana faɗowa sai wuyan, bi ma'ana kansa sai ya gundule ya rabu da gangan jiki. To gangan jikin nan ba wai sai ya yi sara kake kake ba, a'a shine ka annahum a'jazu nakhlin munqa'i, ko kawuya, kamar yadda wata aya ta ambata. Saboda haka kai ba kai su tsawo ba, kai ba kai su shekaru ba, ba kai su ƙarfi ba, don haka idan an zo maka da wa'azin Qur'ani ka karba. Tunda iska ta yi wa ƙato haka, to kai kuma ɗan tsako, idan wannan guguwa ta haɗu da kai,
ai ina jin gaba ɗaya za ta mayar da kai wato haba an mantura kwarai da gaske tunda ka tawa mayar da shi haka to balle kuma kai da ba kowa ba ba kai dan tsako ba a wajen iskan fakai fa kana azabi shi yasa ya sake maimaita wannan kalma
fakai fa kana azabi wa nuzur
Allah ta'ala yace fakai fa kana azabi wa nuzur an sake maimaitawa ne litaqidi wa taqrir domin saboda labarin ya shiga cikin kwakwalwarka يقول تعالى مخبرا عن عاد قوم هود انهم كذبوا رسولهم ايضا هذا اصل قريه من رسى النبي هود كما صنع قوم لوط كما يد متعالى النبي نوح سكا ايكتا وانه تعالى ارسل عليهم ريحا صرصرا فيسع الله يايقوا واداوا اذ كان صنن كداوا تغوغوا وهي البارده الشديده البر وانت تكيد صنن سني ا تكينتا مي صنن سني في يوم نهس عليهم مستمر قرانا ده باب الخير هكا يتزوا فانا ده كنكي فقرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما تو كاكو كو متوم بي مرقشه بده اكي ماكو غدا انا wannan abu ai dole yaji ziki dole ya tafi ai لانه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوي والاخروي عذاب الدنيا ده لاهره دوك الله يهلا مكو saboda taurin kanto Allah ta'ala yace tanzihu an-nasa ka'annahum wannan iska tana zazzare mutane kuma yadda so kai ka ce a ajazu na khalim munqayir wato gunduwa gunduwa ne na fikiyo inda bi ne manya wadanda suka kakkare wazalika anna riha kanat tati ahdahum shine iska ta kan zo ta samu ɗayan su fa tarfa'uhu ta dage shi hatta tugayyibahu 'anil absari har sai an bar ganinsa da ido ba za a gan shi ba dama ce akwai waɗansu zanadan da suka zaɓe su irin 'yan iskan gari ɗin nan marasa kunya masu taurin kai kattin banza su ne aka ware su suka ce wannan dirin da yake zun ba su san guguwa ba ce kafin su gane guguwa ce suka ce wannan duk dirin za mu yi maganinsa ku zauna kawai a cikin gari kuma yake kafa ba ruwanku su suka je bayan gari kawai suka yi layi suna jira da makamansu kowace irin wato bala'i ne ko kuma kowace irin musiba ce ma take zuwa za su yi maganinta kaga wannan shi zai sa mutanen gari ko suna ganin tunda yan iska ne masu taurin kai ne kuma katti ne za su iya yin mutu wani abu kaga wani ba zai shirya ma yadda zai kare kansa ba yasa sai kawai sai suka ga guguwa guguwa kuwa iska ba za ka iya kamata ba ina za kama ba inda za kama to shi ne za ta ɗauki ɗaya daga cikinsu ta wucilo shi ta cikin sararin samaniya kun ga ya gama gigicewa kenan ba a ganinsa sannan sai ta zo da ke tsakiyar gari inda mutane suke tare kawai sai ta subuto da ki sai ka ji kato ya fado pop ana dubawa sai a ga kansa ya fita daga gangan jikinsa sai a gane a ke ja'iri wane ne to haka ta yi musu gaba ɗaya ke yasa mutanen garin suka tsorata kuma ba inda za su gudu saboda azaba ce ta Allah ko mutum ya fita ma dole ya dawo ni irin wannan azaba in dai mutum yana ciki akwai magana ɗaya su abinda za mu gani abinda ya faru ga matan annabi loto kenan ai ta fita already ta bar garin kuma tana tare da mijinta annabi da sauran bayin Allah amma magana tsisu ya jawo ta magana tsisun Allah wasa ne to na bature ma gashin nan yake da tasiri balle na Allah Allah da yayi bature dare daya na'am saboda haka tanzi'un nasa ka annahuma ajazu naqlin munqayir Allah ta'ala yake fa kaifa kana azabi wa nuzur yaya azaba ta kasance da gargadi na bayan an halakar da waɗannan mutane saboda taurin kansu lalle Allah mai iko ne ya halakar da su to duk wanda yake da gadara irin nasu shi ma idan yayi tawaye wa alqur'ani to irin azaban da Allah zai masa kenan walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir
walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min المدكر
الله تعالى yake mun sawwake alqur'ani domin wa'azi shin akwai mai wa'azuwa kuwa eh muna daga cikin masu wa'azuwa ya Allah Allah yake muke mu abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.